الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kaddara haduwar mu a wannan safiya ta talata 7 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya dace da 24 ga watan 2 shekara ta 2026 wannan tafsiri da muke gudanarwa karkashin nisa'u sunna na jahar Niger jiya mun fara suratul ahzab inda muka tsaya kan aya ta 3 wanda muka ce za mu ƙara bayani akan wannan ayar shine fadin Allah ta'ala wattabi' ma yuha ilayka min rabbik
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
نعم الله ما دوكا كين سركية يا أيها النبي يا كي ونن النبي اتق الله تذكر الله wala tuti'il kafirin wal munafiqin karka yi biyayya ga kafirai da munafikai inna allaha kana aliman hakima lalle allah ya kasance masani ne ko mai hikima wattabi' ma yuha ilayka min rabbi kabi abinda aka yi maka wahayi zuwa daga ubangijinka ko kabi abinda aka yi wahayi gare ka daga ubangijinka إن الله كان بما تعملون خبيرا للي ألا مسنيني بباد الأباريني أكن دقا بالنبوك عيكة وتوكل على الله فدوغرق ألا وكفى بالله وكيلا ألا يا إسي زما مدوغرا قوى بالنبوك ونن آير إتتي زام تاشي ودى ألا وتوكل على الله فدوغرق ألا abinda ake nufi da dogaro ga Allah shine malamai suke cewa al-i'timadu 'ala Allah shine dogaro ga Allah fi jalbil manafi' wajen janyo duk wani abin amfani wa daf'al madar da ije duk wani abin cuta ma'ana ka dogara da Allah wajen samun abin da zai amfanar da kai sannan ka dogara ga Allah wajen ainihin wato kare abin da zai iya cutar da kai amma ma'a fi'ilil asbab amma tare da aikata sababi na dogaro ga Allah din Allah ce amma wanda Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi abinda ake nufi duk abin da za ka yi kai iyayenka ka bar wa Allah akwai abin da ake kira da at-tawakkul at-tawakkul shine mutum yayi abinda shari'a tace yayi sannan ya dogara ga Allah. Ma'ana kamar abin da ya shafi arziki, an ce ka nema, to karka kwanta a gida ka ce ka dogara ga Allah, Allah zai baka. A'a, ka tashi kai aiki, ka tashi ka je kasuwa, ka tashi ka je gona, to sai ka dogara ga Allah. Bayan ka yi sababi, to sannan kuma sai ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai tawakul, akwai tawakul, shi ne ka yi abin da za ka yi sai ka bar wa Allah. Tawakul shi ne kawai ka ce ka dogara ga Allah ba tare da kayi ba. Kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata rana wani mutumin karkara ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman agaji da taimako. Ya zo gurin manzon Allah a Madina, ya zo a kan raƙuminsa, sai ya bar raƙumin nan nasa a bayan gari. Sai ya shigo Madina gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya samu manzon Allah. Ya ce, ya Rasulallah, na zo da buƙata ta kaza kaza kaza. Sai manzon Allah ya ce, da me ka zo? Sai ce, na zo da abin hawana. Sai manzon Allah ya ce, yana ina? Sai ce, yana can a bayan gari, na bar wa Allah da manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce, a'a, ka je ka kama shi kai masa da baibe, sannan sai ka dogara ga Allah. Wannan shine al-akhdh bil asbab. Idan kina jin yunwa, ki ci abinci, sai ki dogara ga Allah. Idan kina neman arziki, ki tashi ki nema, sai ki dogara ga Allah. Idan baki da lafiya, ki nemi magani, sai ki dogara ga Allah. Wannan rukun da zaki da sababi shine mataki na farko, sannan sai dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa, walau tawakkala al-'abdu 'ala Allah haqqa tawakkuli, yace da bawa zai dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro, fi izalati jabalin an makanihi, wajen kawar da wani dutse daga inda dutsen yake. Yace wa kana ma'amuran bi izalati, sannan an umarce shi na ya kawar da wannan dutsen. Yace la azalahu, wallahi sai ya kawar da shi. Ma'ana inda zaki rike Allah sosai wajen yin wani abin da ake ganin mai wahala ne, kuma Allah ya umarce ki da ki wannan abin, inda za ki dage, ki tayi, ki tayi, ki dogara ga Allah, Allah zai taimake ki da ki wannan abin. Shi yasa duk abin da mutum ya yi ƙoƙari a kansa, in Allah da Allah zai dakatar da shi. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wannan ƙa'ida ce ta Allah. Idan kika ga kin kasa yin abu, to baki dage da yin shi ba ne, sannan baki koma ga Allah. Amma in dai za ki dage kuma ki dogara ga Allah, to Allah zai taimake ki ki wannan abu. Shi yasa Ibn Qayyim ya ce, inda akwai wani katon dutse a ƙasa, kuma shari'a ta baka dama ka kawar da wannan dutsen, ka tsaya kai ta ƙoƙari, kai tayi, kai tayi, in dai ka dogara ga Allah, to Allah zai taimake ka sai ka kawar da dutsen. Ai, malamai suna cewa ba ma wai abu na gaskiya ba, ko abin da yake ba daidai ba ne. In dai za ka nace kai tayi, za ka samu, wala Allah, Allah zai taimake ka samu nasara. Suna buga mana misali, suka ce, yanzu inda wani zai zo ya same ki, kina zaune a masallacin bayan an gama tafsiri, sai ce da ke Hajiya ko Aisha ko Hafsa ko wacece, ni fa na ga alama idanuwanki sun koma ƙeyar. Abinda za ki ce da shi, anya wannan ba mahaukaci ba ne, ta ya za a idanuwana su koma bayan ƙeyata? Washe gari ya sake dawowa, ya ce, Aisha, ki dai duba idanuwanki, anya ba su koma bayan ƙeyake ba? Za ki ƙara cewa wannan mahaukaci. Washe gari ya sake dawowa, ya ce, Aisha, ki duba sosai, da idanuwanki sun koma bayan ƙeyake. Inda zai tayi ya tayi, wata rana sai kin yi haka, ki zuwa mutumin ko da gaske yake, da idanuwa ba, amma sai kin yi haka, ki ji anya ba da gaske yake ba. Me yasa za ki shafa ki ji? Saboda yana tayi, yana tayi, yana tayi. Shi yasa na ce ko ba gaskiya ba ne ana samun nasara. To barantana kuma na ce a kan gaskiya. Wanda kin ga dai kin san idanuwanki ga su ƙwaro-ƙwaro, amma saboda ya zo yana ta maimaita, yana ta maimaitawa, wata rana sai ki shafa ki ji mutumin nan ko da gaske yake, da idanuwa ba. Shi yasa duk abin da mutum zai nace, musamman abu na gaskiya, Allah zai taimake shi kuma zai samu nasara akan wannan. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace, at-tawakkalu 'ala Allah wajib, dogaro ga Allah wajibi, wajibi ne dan adam ya zama yana tare da Allah koyaushe. Yace, min a'zamil wajibat, yana daga cikin mafi girman abubuwan da suka zama wajibi. Dan adam a rayuwarsa ba zai samu nasara ba sai ya miƙa al'amuransa zuwa ga Allah. In dai ba za ki miƙa al'amuranki zuwa ga Allah ba, za ki miƙa rayuwarki a hannun wani, ko za ki bar tunaninki a hannun wani, ko za ki miƙa yardarki ga wani, wallahi ba za ki taɓa samun nasara a rayuwa ba. Amma idan kika rike Allah, kika mai da al’amuranki zuwa ga Allah, Allah zai taimake ki. Shi yasa dogaro ga Allah yana da fa’idoji masu yawa, wanda yana da kyau in karanta mana fa’idojin. Dalili shi ne, wannan shi ne yanzu abin da yake ƙaranci a cikin al’umma. Za ka samu mutum ya kai mutum, ko ka same ta ta kai duk inda ta kai, amma abin ta kai ce abin mamaki, idan wani abu ya taso mata, sai ka ga tana neman bokaye, sai ka ga tana neman matsa Allah. To, abu na farko daga cikin fa’idar dogaro ga Allah, cewa duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isa masa. Kullu man tawakkala 'ala Allahi kafahu, duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isa masa. Inda za ki tsaya ga Allah, ya ji. Inda za ki koma ga Allah, Allah zai taimake ki. Idan za ki riƙe Allah, Allah zai zama yana tare da ki. Wannan shi ne abu na farko. Kuma ki ƙudurta wannan a zuciyarki, cewa duk abin da ya taso miki, za ki abin da shari'a ta ce a yi, saboda mafita a kan wannan abin, amma ƙarshe za ki baro Allah. Ba za ki taɓa yadda ki riƙe wani kuma bayan Allah ba. Ba za ki taɓa yadda ki nemi sa'a. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isa masa. Inda kin tsaya wa Allah, kin zama tare da Allah, wallahi Allah maɗaukakin sarki zai isa miki. Abu na biyu daga cikin fa'idojin tsoron Allah shine istishaaru ma'iyatillah. Inda kika dogara ga Allah, to kullun za ki rinka jin cewa Allah yana tare. To amma kuma mata sun fi ƙarancin haƙuri fiye da maza. Wata da zaran ta samu matsala tsakaninta da mijinta, ko tsakaninta da abokiyar zamanta, ba za ta iya haƙuri ta koma ga Allah ba, sai ta fara tunanin wani malamin tsubbi zai mata magani, wani boka ne za ta je gare shi, wani matsanahu wata'ala. Abu na huɗu daga cikin fa’idojin dogaro ga Allah shi ne annasru ala al’ada. Allah zai taimake ki akan abokan gaba. Duk yanda kika kai da yawan abokan gaba, ko dai abokan zama, ko maƙota, ko ‘yan unguwa, ko ‘yan gari, ya zama suna ƙinki suna gaba da ke, ki ƙyale su. Idan kika riƙe Allah, Allah zai taimake ki. Ki ƙyale su, in dai kin riƙe Allah, Allah zai taimake ki. Domin muna haka jama'a garin su gaba suke da shi. Annabi Isa ya ga abokan gaba, Annabi Nuhu ya ga abokan gaba, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ‘yan adawa. Saboda tsananin ƙiyayya da gaba, sai da aka jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rufa shi, aka zubar masa da jini, aka cire masa haƙori, aka kore shi daga garinsu, aka ce masa mahaukaci, mai sihiri, wawa, wanda bai san abin da yake ba, saboda gaba. Amma da manzon Allah ya riƙe Allah, sai ya zama ya fi ƙarfi. A lokacin da za a jefa shi a cikin wuta, Allah ya kubutar da shi. Ya ce ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, a lokacin da dandazon kafirai suka yi kan shi za su halakar da su, Allah ya ba su nasara. Wace kalma ce wannan? Ita ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel.
Alladheena qala lahum an-naasu innannaasa qad ja'a.
Ci su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su afka musu. Sai wani daga cikin sahabbai sai ya hango taron da waɗannan munafukai suke da kafirai. Sai ya rugo ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake ci. Shine Allah ya bamu labari, alladheena qala lahum an-naasu. Su ne waɗanda mutane suka ce da su. Nan an-naasu ana nufin wannan sahabin al-Ashad ya gaya musu. Cewa innan nasa, nan an-naasu ta biyu su ne kafirai. Cewa waɗannan mutanen qad jama'u lahu, ga su can sun haɗu a kanku. Sai manzon Allah da sahabbai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Suka ce Allah ya isa mana, madalla da madogara, madalla da abin dogara shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan abin da suka faɗa, sai Allah ya ce fa qalabu bi ni'mati min Allah. Allah ya ce fa qalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su. Sai suka juya da ni'ima daga Allah, daga falala, daga wajen Allah, ba abin da ya same su. Me yasa ba abin da ya same su, ba a taɓa su ba? Saboda sun riƙe Allah, sun dogara ga Allah. Shi yasa duk wanda ya dogara ga Allah, Allah zai taimake shi akan abokan gabansa. Idan kika ga abokan gaba suna samun nasara a kanki, to kin bar Allah. Daga lokacin da kika bar Allah, sai Allah ya barki da dabaraki da wayenki. Kuma idan Allah ya barki da dabaraki da wayenki, abu na biyar daga cikin dogaro ga Allah, hanya ce ta samun gidan aljanna. Duk wanda ya rike Allah, ya dogara ga Allah a cikin al'amuransa, to Allah zai iya saka shi a gidan aljanna. Kuma yanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da manzon Allah ya mafarki yake ba sahabbai labari, wanda aka yi manzon Allah a cikin al'ummarka akwai mutum 70,000 wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Manzon Allah ya ba sahabbai su tambayi manzon Allah su wane ne. Manzon Allah ya ce humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun, dan sai ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun. Daga cikin sifofin waɗanda za su shiga aljanna a cikin al'ummarka mutum 70,000 su ne waɗanda suke dogara ga Ubangiji. Sun yarda da Allah, sun rike Allah, sun dogara ga Allah, waɗannan za su shiga aljanna ba tare da hisabi. Fa'idar dogara ga Allah ta shida shi ne samun arziki. Duk wanda ya shiga bibiyar matsafa, bibiyar masu sihiri, bibiyar 'yan duba, saboda wai su kawo miki sauƙi a kan halin da kika shiga. Ba wanda ya isa ya fitar da ke daga cikin wani irin hali na ƙaƙa na gayi, wallahi sai Allah. Shi yasa duk irin tsananin da za ki shiga, ki yi haƙuri ki riƙe Allah. Maybe sauƙin yana nan zai zo, ɗan taƙi kaɗan ne Allah zai kawo sauƙi, amma rashin haƙurinki sai kika bar Allah kika kama wani abu daban. Wala'alla bai fi awa ɗaya Allah ya kawo miki mafita ba, maybe bai fi kwana ɗaya Allah ya kawo miki mafita ba, amma sai kika ƙi daurewa ki cije ki yi haƙuri da halin da kika samu kanki koma ga Allah, domin Allah ya kawo miki mafita, kawai sai kika mutu. Sai ki ƙara shiga cikin bala'i da masifa da tashin hankali. Shi yasa duk wanda ya riƙe Allah, Allah maɗaukakin sarki zai azabta shi. Kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce law annakum tawakkaltum ala Allah, inda ku za ku dogara ga Allah, haqqa tawakkuli, gaskiyar dogara ga Allah, kyakkyawan dogaro ga Allah, ku riƙe Allah sosai, kar ku bar Allah da gaske. Manzon Allah ya ce la ruzittu, da an azabta ku, kama turzaqu at-tayr, kamar yadda ake azabta tsuntsu, tsuntsu tagdu khimasan. Manzon Allah ya ce zai waye gari da safe cikinsa babu komai, zai bar sheƙa cikinsa babu komai da safe ya tafi nema, amma wata ruhu bitsana, amma kafin yamma tsuntsu ya cika cikinsa, har ma ya dawo mai da wata tsaraba wanda zai ba wa 'ya'yansa a cikin sheƙa. To haka ke ma inda za ki riƙe Allah, wallahi za ki sha mamaki. Allah zai kawo miki mafita a rayuwa a kowane irin yanayi da kika samu kanki. To amma barin Allah da ake yi, sai Allah ya ba mutum da dabararsa. Kuma idan Allah ya baki da dabararki ba inda za ki je. Kullum sai dai ke ta yin tsari yana rushewa, ke ta yin tsari yana rushewa, ke ta yin tsari yana lalacewa, ƙarshe saboda kin bar Allah. Akwai wata kisa da wani abu da ya faru wajen shekara 17 kenan. Wasu mata, wata mace ce tana tare da mijinta, sai mijin nata ya fara neman aure. Da ya fara neman aure sai ta ji labari, sai ta tafi gidan wani boka daga cikin bokaye, sai ta ba shi labarin cewa mijina da yake nema zai ƙara aure, kuma wanda zai aura wata bazawara ce, kuma an ce wannan bazawaran ba mutum da ya kirki ba ce, so da haka ina so a yi min aiki wannan auren karya ne. Sai ta ce shi kenan, tun a wancan lokaci ya ce ki je ki kawo naira 10,000. Ta ɗauki 10,000 ta kai masa, tana kai masa 10,000 shi kenan ya abin da zai yi, sai lamari ya lalace. Ita ma wannan bazawaran da ta ga al'amuranta ya lalace, ita ma ta tafi gidan bokanta, ta same shi ta ce Allah gafar ta malam, kamar yadda suke faɗa aure ne zan yi har ana dab da sa rana abu ya lalace. Kuma na samu labari an ce matarsa ba mutum ne ya kirki ba ce, ba za ta taɓa bari a yi wannan auren ba. Shi yasa malam nake neman akwai yadda za a yi, ni ma dai a yi min aiki. Aiki suke cewa, a yi min aiki don a yi auren nan. Sai ce to ki je ki kawo 50,000. A lokacin sai ta sai da katifar ɗakin da ka sayar. wanda abin ya faruwa unguwa sai ke bamu labari. Ta sai da katiba ta ce kai masa kuɗi. Da ta kai kuɗi yayi abin da zai na tsafi da shirka shikenan sai abu ya daidaita sai aka yi aure. Da aka yi aure sai wannan matar gidan ta ce a koyi abin yake haka. Sai ta sake komawa gurin wannan bokar. Ya ce da shi to malam ka ji ka ji abin da ya faru. Ko malam ya ga shi an riga an yi aure ya za a yi. Sai ya ce to kin ga yanzu me kike so a yi? Kina so a raba auren ko kuma kina so a raba ta da duniya? Sai ta ce ai malam yanda nake samun wannan labarin wannan matar ba mutum ya kike ba ce. Dan auren da ta yi a baya ma sai da ta raba mijinta da matarsa. Ni kawai malam inda yanda za a yi a raba ta da duniya. Kawai ni abin da nake so. Ya ce to za ki kawo naira 100,000. Haka ita ma ta je ta sai da kayan ɗakinta tun a wancan lokacin. Ta haɗa kuɗi sai ta kai masa. Sai ya ɗauko wani magani sai ya bata. Sai ya ce wannan maganin ki je ki bari kamar ƙarfe ɗayan dare. Tunda gida ɗaya suke sai ki zo tsakiyar gidan sai ki kunna wuta. Idan kika kunna wuta sai ki barbaɗa wannan maganin. Idan wannan maganin ya kashe wannan wutan to tabbata wannan mata za ta mutu. Shikenan sai ki ci gaba da rayuwar ki kadai. Wannan shine abin da zaki amma ki ba a hankali ki yi abin da nace ki. Wallahi haka malamin nan haka matan nan ta dauko wannan maganin ta dauko gida. Ta zo gida ta kunna wuta. Da ta kunna wuta tana ci bal 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 sai ta ɗebo wannan maganin ta rinka zubawa. To a ranar ba kwananta bane kwanan amarya ne. Shi mai gida yana tare da amarya kawai sai ji amarya tana ihu. Wayyo cikina, wayyo cikina, wayyo cikina, cikin tana ta duye duye kafin ka ce mene sai ta kuma kafin kawai Allah ya ɗauki rayuwarta. Yana fitowa a guje sai ga wuta ta kama bal ta kama zanin wannan mata ita ma. Kafin ya ce me shi ma wuta ta kona shi ita ma ta mutu. Wallahi wannan labarin gaskiya ne haka gaba ɗaya suka bar duniya. Me ya suna mushrikai? Me ya sa saboda kowace ta bar Allah? Inda ɗaya ta riƙe Allah to Allah zai taimake ta. Amma kowace ta kama boka shi yasa Allah ya halaka suka kona kansu kuma suka mutu akan shirka. Menene amfanin wannan? Wannan shine babban abin da yake cutar da mu a rayuwa kenan. Kuma wallahi wannan abin ya fi faruwa a cikin mata. Wani labari da zan baku na biyu shi wannan labari yau shekara 9 kenan. Ina tafsirin mata irin wannan tafsirin. A wani gari ba zan faɗi garin ba saboda rufin asiri. Bayan na gama tafsirin sai wata mata ta ɗaga hannu ta ce malam ina da tambaya. Na ce to bismillah ta ce amma malam da Allah so nake in zo in same ka in maka tambaya idan kowa ya ce. Ta ce to ba matsala. Bayan an fita daga cikin masallacin sai ta zo kamar gefen idan nan sai ta zauna. Ta ce malam tambayar da nake da ita gaskiya malam tambayar sirri ce. Ba na so na yi a gaban mutane. Sai da ce me ya faru? Sai ce malam ya halatta na dinga zuwa ina ganshe da mahaifiyata da azumi. Ku ji wannan tambayar. Ya halatta ta riƙa zuwa tana ganshe da mahaifiyata da azumi idan an sha ruwa. Na san kowa kan shi ya kulle ana. To ni ma lokacin da ta mu haka ina ya kulle. Na ce ah malama kina da hankali kuwa? Ku ci da tambaya ce wannan. Ta ce malam da hankali na. Na ce me yasa kika mona tambaya? Ta ce malam akwai dalili. Kuma zan faɗa maka dalilin. Na ce me dalilin? Ta ce malam abin da ya faru yau wajen wata uku kenan rabuna da mahaifiyata. Ta ce abin da ya faru malam ni yarinya ce. Aka yi min aure ni da wani bawan Allah kuma shi mutumin yana da mata. Wajen shekararsu goma da matarsa ta farko ba su taɓa haihuwa ba. Ni ma yanzu da na yi aure ko mutum ne mai arziki mai rufin asiri. Ni ma da na aure shi yanzu shekara ta uku. Ko ɓatan wata ban taɓa yi ba ma'ana ban taɓa samun juna ba. Haka nake a zaune. Ta ce wata mahaifiyata sai ta zo ta same ni muna zaune da ni da mijina. Mijina ya gaishe ta ya tashi ya ba mu guri. Ta ce a zauna abinda nake so da Allah wannan yartawa ina so da Allah ka taimake ni ka bani ita gobe za ta zo ta raka ni unguwa za mu kai ziyara gidan wani baffana a wani ƙauye. Ta ce malam sai mijina ya amince. Washe gari da safe na tashi na shirya. Na tafi gidanmu da na je gidanmu sai na samu mahaifiyata da mahaifina na gaishe su. Sai mahaifina ya ce har kin zo? Na ce har na zo baba. Ya ce to dama mahaifiyarki ta nemi izini za ki raka ta ku je zumunci wani ƙauye na 'yan uwanta. tace tace na farko mijina ya bani izini, na biyu nazo mahaifina ma ya bani izini. Haka muka tafi, muka je muka hawo mashin, ita ta hawo mashin ɗaya, ni na hawo mashin ɗaya. Tace mallam muka rinka shiga waɗansu rigaji, waɗansu tsauyuka. Ni dai tun da nake a rayuwata, tace a lokacin mallam shekara ta 29 ban taɓa jin mahaifiyata ta ambata mana wannan ƙauyen cewa muna da ƴan uwa ba. Amma a ranar sai na ga muna ta shiga waɗannan ƙauyen. Tace haka muka je wani gida a wata riga. Riga shi ne gari mai gidaje can ɗaya can ɗaya. Da muka je sai muka shiga wani gida. Tace mallam muna shiga gidan sai na ji gabana yana faruwa. Kawai sai na ji gabana yana faruwa. Tace sai muka shiga wani ɗaki muka zauna. Muna zauna a ɗakin kawai sai ga wani mutum ya shigo ɗaki, shi mai gidan. Tace mallam yana shigowa kawai sai na ji gabana ya fara faɗuwa, sai na ji gabana jikina yana rawa haka yana rawa. To da na ga mutumin wani iri na tsorata, ga ni ga mahaifiyata. Yana zuwa da ya zo zauna sai ɗauko wani ruwa, sai wani addu'a a ciki, sai ya bani ya ce na sha. Tace mallam ina sha sai na ji kaina yana nema ya juye, haka jikina yana rawa. Shikenan can dai Allah ya taimake ni sai na kama ayatul kursi, sai na dawo hayyacina. Sai ya ƙara ɗauko wannan ruwan ya bani ya ce na sha. Tace wallahi mallam da na sha na farko na sha wahala, dan na ji na kusa fita daga cikin hayyacina, na shiga wani irin yanayi. Wannan tasa da ce gaskiya ba zan iya sha ba. Sai ce karɓi ki sha mana. Tace gaskiya ba zan sha ba. Sai mahaifiyata ta ce ki karɓa ki sha. Tace umma idan na sha faɗuwa zan yi, ba zan iya sha ba. Kawai sai mutumin ya ce da mahaifiyata, yanzu ke kin san yake da amma ba ta da kirki, ba ta da tarbiyya, ke kawo mana ita ta fita ta babu wuce. Tace mallam ya koro ni na fito. Ina fitowa sai na zauna a kofar ɗakin daga baya kan wani dutse. Tace ba a fi minti biyar kawai sai na ji kaina na juyawa. Kawai sai bacci ya ɗauke. Tace mallam can sai na farka ina duba wayata, sai na ga na yi wajen minti 40 ina bacci. Sai na ga ban ga mahaifiyata ba. Tace mallam sai na tashi na koma wannan ɗakin don in gani ko ta tafi ta bani. Tace wallahi mallam ina zuwa sai na ga wannan mutum yana da alaka da mahaifiyata. Tace wannan mallam ido na na gani akan sai na lalata da ita. Tace mallam tun daga nan yake jiki na faɗi. Ban sake sanin inda nake ba, to sai na ga na asibiti. Ana ruwa. Tace to mallam wannan shi yasa nake tun daga lokacin ban sake zuwa gidanta ba. Ban sake kallanta ba, ban sake zuwa inda take ba. To shi yasa nake tunanin kamar abinda nake ba daidai bane, sai ne maka wannan tambaya. To abinda nake so in nuna mana anan shine waɗannan su ne malaman su waɗanda ake zuwa gurin su, waɗanda ake barin Allah a kama su, waɗanda ake barin Allah a dogara da su. Kuma duk inda suke haka suke duk ɗaya ne, duk inda suke haka suke. Na farko mazinata ne, babu yanda za a yi ki je gurin su neman wani abu na taimako ko agaji, ba su nema su fasikanci da ke ba. Mafi yawanci fasikanci suke da mata, wanda in an bar Allah za a kama su. Su kuma in kika rike su ba su isa su miki komai ba, ba za su amfana miki komai a wajen Allah ba, ba za su iya fitar da ke daga cikin halin da yake ciki ba, za su ƙara jefa cikin tsanani da bala'i da masifa. To da haka yana da kyau mu kiyaye, mu dogara ga Allah. Duk halin da kika samu kanki ki rike Allah. Idan kika ce za ki bar Allah ki kama wani malami boka ko matsafi ko ɗan tsubu ko mai duba, ki sani wallahi buƙatar da ba za ta biya ba. Za ki shiga cikin wahala da masifa da damuwa da tashin hankali, ƙarshe kuma ki zo ki nadama a rayuwa, bayan rayuwar ki ta lalace ko bayan ya riga ya ɓata miki rayuwa. Saboda haka in kika dogara ga Allah, Allah maɗaukakin sarki zai azurta ki, zai fitar da ke daga duk wani yanayi da kika samu kanki a ciki. Allah ya kiyaye. Abu na shida daga cikin fa’idodin dogara ga Allah shi ne hifdhun nafsi wal ahli wal walad. Duk wacce ta dogara ga Allah, Allah zai kiyaye ta. Duk wacce ta dogara ga Allah, Allah zai tsare mata rayuwarta, Allah zai tsare mata ‘ya’yanta, Allah zai tsare mata mutuncinta. Matuƙar ta riƙe Allah, ta dogara ga Allah subhanahu wa ta’ala. Idan muka kalli annabi Yaqub alaihi salatu wassalam lokacin da yake wa ‘ya’yansa nasiha a kan su riƙe Allah, su dogara ga Allah, me ya nuna musu? Ya nuna musu ya ce innal hukmu illa lillah, dukkanin al'amari gaba ɗaya yana hannun Allah. Duk abin da kike nema na karo da tsari da kiyayewa ki nema a wajen Allah. Alaihi tawakkaltu, yace musulma ga Allah na dogara. Shi ne Allah wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, kuma duk waɗansu masu dogara su dogara ga Allah, kar su dogara ga kowa in ba Allah. Duk wanda za ki riƙe, ki riƙe Allah, sai Allah ya kubutar da shi. Amma idan kika riƙe wani wanda ba Allah ba, wallahi ba za ki fita, ba za ki kubuta ba. Za ki ta zama cikin wahala, cikin tsanani, cikin damuwa, cikin tashin hankali, saboda kin bar Allah. Amma idan kika riƙe Allah, saboda wala Allah wata ta sa ki a gaba, maybe abokiyar zama ta sa ki a gaba, maybe wata ƴar unguwa, maybe wata ƙawa, maybe wata ƴar uwa, ki ƙyale ta, ki riƙe Allah, ki ga abin da Allah maɗaukakin sarki zai yi. Shi Allah ba a taɓa nashi Allah ya ƙyale. Duk wanda ya taɓa na Allah, Allah ba zai ƙyale shi ba. In dai kin zama ta Allah, Allah ba zai bari a cutar da ke ba. Idan kin zama ta Allah, Allah ba zai bari a wulaƙantar da ke ba. Shi yasa hadisul qudsi Allah maɗaukakin sarki ya ce, man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq, cewa duk wanda zai yi gaba da masoyina, wanda zai yi gaba da majibancina, ina shelanta masa sai na yaƙe shi, ina shelanta masa yaƙi. Shi yasa duk na Allah in ka taɓa shi sai Allah ya taɓa ka. Shi yasa malamai suke cewa ku kiyaye bakunanku daga maganganun mutane, ki kiyaye bakinki daga gulmace-gulmace. Idan kika saki bakinki kina gulmar kowa, wata rana za ki taɓo wata ta Allah, rayuwarki ta lalace. Wata rana za ki buɗe baki ki gulmar wata, ita kuma wannan da kika yi gulmata ta Allah ce, sai ki ga haka kawai rayuwarki tana lalacewa. Me yasa? Saboda kin taɓa ta Allah. Shi yasa idan kuka dogara ga Allah, Allah maɗaukakin sarki ya isa muku zai tsare. Abu na takwas daga cikin fa’idodin dogaro ga Allah shi ne alhibzu minash shaitan. Allah zai tsare ki daga kowane irin shaitan. Idan kina fama da shaitanu da aljanu, ki ta’addu’o’i, ki nemi maganin da shari’a ta ce, sannan ki dogara ga Allah. Kar ki yadda a yi miki bori, wai don ki rabu da aljanu, ko ki je gidan boka, ko gidan wani mai sihiri. A’a, ki nemi maganin da shari’a ta ce a nema, sannan ki yi addu’o’in da shari’a ta shar’anta, sannan ki dogara ga Allah. Allah maɗaukakin sarki zai tsare ki daga sharrin waɗannan shaitanu. Da izinin Allah, in kika dogara ga Allah, Allah zai tsare ki. Shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce, duk lokacin da za ki fita daga gida, ki ce bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, wanda ita ce addu’ar fita daga gida. Ki ce bismillah, da sunan Allah, tawakkaltu ala Allah, na dogara ga Allah. Ga Allah na dogara, Allah maɗaukakin sarki shi ne abin dogaro. Sai ki ce wala haula wala quwwata illa billah, babu wani ƙarfi, babu wani dabara sai a wajen Allah. Yanzu kin miƙa rayuwarki gaba ɗaya ga Allah, cewa ke dai baki da wani ƙarfi, ke baki da wata dabara, al’amarin gaba ɗaya yana hannun Allah, kuma kin dogara ga Allah subhanahu wa ta’ala. Manzo Allah ce, idan kin faɗa haka, za a ce da ke an isar miki, kuma an tsare ki, sannan kuma za a sa shaiɗan idan ya ganki ya juya da baya. Ma’ana in kika tafi Allah zai tsare ki, in kika tafi Allah zai isar miki ga duk wani mutum wanda yake gurin cutar ki, sannan Allah ba zai bar wani shaiɗan ya matso kusa da ke ba. Wannan shi ne fa’idar tsoron Allah ta takwas. Daga cikin fa’idodin tsoron dogaro ga Allah na tara shi ne akwai irtiyahul bali, samun hutu a cikin zuciya. In dai kika riƙe Allah, kika dogara ga Allah, to zai zama kullum kina cikin nutsuwa. Duk abin da kika nema kika rasa, kin san Allah ne bai ba. Duk abin da ya same ki kin san jarrabawa ce. Me yasa? Saboda kin riƙe Allah, kina tare da Allah, sai ki samu nutsuwa da hutun zuciya, sai zama kullum zuciyarki tana cikin nutsuwa da walwala. Fa’ida ta goma daga cikin fa’idodin dogaro ga Allah shi ne za ta taimake ki wajen dagewa da jajircewa don yin abin da Allah ce. Ba za ki zo mai kasala wajen ibada ba. In dai kika dogara ga Allah zai taimake ki wajen yin abin da Allah yake so a yi da kuma tsayawa wajen yin wannan abin da Allah yake so a yi ta ɓangaren tsayawa da jajircewa. Fa’ida ta 11 ta ƙarshe daga cikin fa’idodin dogaro ga Allah shi ne al’izzu wal ghina al-qalbi. Za ki samu wata ɗaukaka ta musamman da wadatar zuci. Za ki samu ɗaukaka da girma da wadatar zuci. Dogaro ga Allah za ta haifar miki da izzatin nafs. Izzatin nafs shi ne ma’ana mutum ya girmama kansa, girmama kai. Akwai bambanci tsakanin girmama kai da girman kai. Girmama kanki shi ne ba za ki yadda ki kai kanki inda za a wulaƙanta ba. Ba za ki yadda ki shiga inda mutuncinki zai zube ba. Ba za ki yadda ki faɗa inda mutuncinki zai zube gaba ɗaya ba. Za ki kama kanki ki girmama kai. Girman kai kuma shi ne ƙin karɓar gaskiya da kuma ƙin yin abin da Allah ya ce. To za ki samu kina mai mutunta kanki da girmama kanki. Na farko ba za ki yadda a wulaƙanta ba. Na biyu ba za ki wulaƙanta kanki ba. Na uku ba za ki kai kanki inda mutuncinki zai zube ba. Allah zai sanya miki wannan izzar ta zuciya, ki ji kina da ƙarfin zuciya, kina da kiyayewa, kina da tsarewa, kina da wadatar zuci. Ba za ki zama mafaɗaiciya ba, ba za ki zama ‘yan neman duniya ba, ba za ki zama mai bibiyar abin da ke hannun mutane ba. Za ki wadatu daga abin da Allah ya baki. Za ki zama kina tsare kanki, kina mutunta kanki, ba za ki zubar da mutuncin kanki. Wannan Allah maɗaukakin sarki shi yake ba da wannan. Shi yasa Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim. Duk wanda ya dogara ga Allah, Allah babuwaye ne mai ƙarfi, kuma Allah zai ƙarfafa ki. Zai sanya miki wannan ƙarfin a cikin zuciyarki, ƙarfin da zai ba ki dama ba za ki taɓa yadda a wulaƙanta ki ko a tauce ko a aibata ki. Waɗannan fa’idoji guda 11 duk wanda yake dogara ga Allah a cikin rayuwarsa, to Allah zai azurta shi da waɗannan fa’idoji guda 11. Shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labara inda muka karanta cewa wa tawakkal ala Allah, ku dogara ga Allah, ku dogara ga Allah, wa kafa billahi wakila. Allah maɗaukakin sarki ya isa ya zama madogara. Na'am sallallahu alaihi
wasallam. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وهو يهدي السبيل.
الله مدعوكين سركي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الله بايا سنيا ومتن زوجيا بيو اتنجيكا. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. وما الله بسنيا ما تندقك زهاري لسوء. زما ايا ينقوها. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. الله bai sanya ƴaƴan ruku su zama ƴaƴan ku na tsaro ba. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ. Wannan maganganun ku ne da bakunan ku. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ. Allah yana faɗar gaskiya. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. Kuma Allah shi yake shiryarwa zuwa ainihin wato hanya madaidaiciya. Waɗannan ayoyi ayoyi ne da suke kunshe da hukunce-hukunce guda uku, suke ɗauke da wasu abubuwa guda uku. Abu na farko shi ne faɗin Allah ta'ala, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah baya sanya wa mutum zuciya biyu, kowa zuciyarsa ɗaya ce. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi Allah baya sa imani da kafirci a guri ɗaya, a ce wani mumini ne wani kafiri ne, ba zai yi ba. ko a ce wani ahlus sunna ne wani dan bid'a ne ba zai yi ba dole ɗaya ne ko dai zama mu'mini ne ba kafiri bane ko kuma ya zama kafiri ne ba mu'mini bane ko ya zama ahlus sunna ne ba dan bid'a bane ko kuma ya zama dan bid'a ba ahlus sunna bane amma Allah madaukakin sarki ba zai taba sanya wa mutum aidashin wato zakata biyu a cikin sa ba a ce yana da zuciya biyu yanda zai iya yin imani ya kafirci a lokaci daya ko yayi shirka ya tauhidi a lokaci daya ko yayi sunna ya bid'a a lokaci daya ba zai yi ba idan musulmi ne kawai musulmi ne ba kafiri ba idan kafiri ne kawai kafiri ne ba musulmi ba ne idan ahlus sunna ne ba dan bid'a ba ne sai zai iya zama wani lokaci zama dan bid'a ba zai zama ahlus sunna ba wani lokaci zama ahlus sunna ba zai zama dan bid'a ba sai Allah madaukakin sarki to ma ja'ala azwajakum allati tudahiru allati tudahiruna minhunna min nisa'ikum sannan Allah allati tudahiruna minhunna ummahatikum Allah madaukakin sarki bai sanya matan mata waɗanda kuke musu zihari me ake nufi da zihari zihari shine mutum ya kamanta matarsa da wani bangare na jikin mahaifiyarsa ko yace bayan matarsa kamar bayan mahaifiyarsa ko hannun matarsa kamar hannun mahaifiyarsa ko fuskar matarsa kamar fuskar mahaifiyarsa wannan a zamanin jahiliya ana wannan wannan abin da yake riyawa kamar yadda malamai suke faɗa zai bashi dama idan zai kamar zai iya jin idan yana wasa da hannunsa yaji kamar yana wasa da hannun mahaifiyarsa wannan ko ba daidai ba ne to wannan wanda kake riya irin waɗannan abubuwan kake ɗaukar su a haka Allah ya ce ba iyayenku mata ba ne shi yasa a wata Allah ya ce ma hunna ummahatihim su waɗannan matan ai ba iyayensu ba ne in ummahatuhum illa allati waladnahum iyayensu mata su ne waɗanda suka haife su wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zuhra lalle su abin da suke faɗa abu ne abin ki wanda yake ba daidai ba kaga ba daidai ba ne shi yasa idan mutum yayi haka ma akwai kafara da zai wanda za mu zo bayani akan kafara mutum zai yi kafara kafin ya dawo ya ci gaba da mu'amala da wannan matar tashi wanda shi ake kira zihari kuma haramu hukunci na uku sai Allah ya ce ma ja'ala ada'iyaku abna'aku ƴaƴanku na ruku wanda kuke rukon su Allah ya ce waɗannan ba ƴaƴanku bane na tsoro akwai abin da ake kira at-tabanni a musulunci wanda a farkon musulunci shari'a ta yadda da wannan tabanni shine mutum ya riƙi yaro ko ya riƙi yarinya wanda ba ɗan shi bane amma ya maida shi kamar ɗa ta yanda duk abin da ɗansa na tsako yake shi ma zai iya yi kamar yadda za a kira ɗan shi na tsako da sunan shi to za a iya kira ɗan ruko ma da sunan shi kamar yadda ɗan shi na tsako zai iya shiga gidansa a koyaushe ya yi mu'amala da ‘ya’yansa mata ya zauna da su ba tare da suna cikin hijabi ba to haka shi ma wannan ɗan ruƙon zai iya shiga gidan ya zauna tare da shi ya yi komai tare da ‘ya’yan mutumin ba tare da wata matsala ba da a farkon musulunci wannan ba laifi saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riƙi irin wannan ɗa na ruƙo wanda ake kiransa Zaid bin Haritha da a farkon musulunci ana ce masa Zaid bin Muhammad kafin a saukar da wannan ayar a rushe wannan tsarin na tabanni da ana kiransa Zaid bin Muhammad to da manzon Allah ya riƙe shi ya zauna a gidan manzon Allah ya ɗauke shi kamar ɗa shi yasa Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala yake cewa wannan ayar ta sauka ne akan sha'anin Zaid bin Haritha wanda manzon Allah ne ya ƙyanta shi ko manzon Allah ya yi tabanni da shi wasu malamai suna cewa wannan ya faru ne kafin annabta kafin manzon Allah ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce masa Zaid bin Muhammad sai Allah madaukakin sarki yake so ya yanke wannan alaka ya yanke wannan tabanni din ya haramta wannan tabanni din sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce ma ja'ala ada'iyakum abna'akum waɗannan ƴaƴan ruƙon da kuke ruƙon su Allah bai sanya su su zama ƴaƴanku ba shi yasa sai Allah ya saukar a tsakiyar surar za mu zo inda Allah yake cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijali cewa annabi Muhammadu ba baban ɗaya daga cikin mazajen ku bane walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyi kawai dai manzon Allah ne kuma cikamakon annabawa ne wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah masani ne akan duk abin da yake faruwa to da haka adoption ake kira ko a ce tabaddi wannan haramun duk wanda ya rikida to san cewa wannan dan dan ruko kuma dan ruko yana da iyakokinsa yana da dokokinsa daga cikin dokokin dan ruko shine ba za a kira dan ruko da sunan wanda yake roƙon sa ba doka ta farko kenan dan ruko za a kira shi da sunan baban shi amma ba za a kira shi da sunan wanda ya ruko ba za a kira shi da sunan wanda ya rike shi ba wanda zamu ji hukuncin nan gaba madan la tu'uhum li aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah abu na farko kenan abu na biyu dan ruko yana da ka'idoji da dokoki wajen shiga gidan wanda yake roƙon sa tunda ba muharramin sa bane bai halatta a bar shi sakaka idan ya balaga ya rinka zama tare da ƴaƴa matan gidan ba tare da su suka hijabi sannan bai halatta ya dinga shiga gidan ba tare da matan gidan suna sanye da hijabi ba matsar ya balaga haramun ne domin ba dan gida bane ba tsaban gida bane ba muharramin sa bane sannan abu na uku daga cikin dokokin dan ruko wajibi ne a san cewa wannan dan dan ruko ne ba da bane ta yanda idan shi ne gidan Allah madaukakin sarki yayi masa rasuwa to babu wannan dan ruko baya da gaba kana dauka cewa ai shi ma ai tun yana dan karami ake tare da shi an ji wajen shekara 30 shi ma yana cikin gado a shi ma baya da gaba domin ba da bane ne wannan su ne hukunce hukuncen da suke da alaka da shi wannan ainihin masu dan ruko kuma ga shi lokaci ya riga yayi Allah ya kai mu ranan asabar za mu sake dawowa wannan ayar domin yin bayani akan zihari din da abin da ya shafi tabaddi da ragowar hukuncen su ina gani za mu tsaya a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladar abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana kar mu manta dai ba laifi idan kuna da tambayoyi ku rinka rubutawa kuna bayarwa idan mun zo farkon karatu sai mu fara amsa su assalamu alaikum wa rahmatullahi